نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri, wanda insha Allah za mu tashi ne kan aya ta 100 daidai a cikin suratu Ali Imran. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya datar da mu. Allah ta'ala ya ce, na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
اللهم لك سركيتي. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba, idan kuka yi biyayya ga wani bangare na waɗanda aka ba su littafi, wato Yahudawa kenan, idan kuka biye su, in kuka bi ta su, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, za su mai da ku kafirai bayan imaninku, za su jawo muku mummunar hasara bayan Allah ta'ala ya ba ku imani. Da in kun sake kun biye su, za su mayar da ku kafirai. Wannan fa zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila, wane ne ke faɗin magana ta zama tabbatacciya kamar Allah, bai ma sai fiye da Allah, ai babu. Allah yana tabbatar mana da cewa mu mu'minai, mu musulmai, matuƙar mun saurari da yawa daga cikin ahlul kitabi, Yahudawa har da Nasara ɗin ma, duk da dai cewa Yahudawan su ne waɗanda adawarsu da kaidinsu da makirci da hassada ainihin tafiya wa ɓangarensu. Da haka Allah ta'ala ke cewa mu'minai, lallai idan kuka yi biyayya ga wani ɓangare, wato daga cikin su ahlul kitabi, Yahudu da Nasara, za su mayar da ku kafirai a bayan imanin, wanda babu hasara irin wannan. Idan mutum ya kafirta bayan imaninsa ya yi ridda kenan, to ha ayyukansa duka sun rushe. Da mutum zai shekara 1000 yana da imani, yana bauta, a lokaci guda sai ya kafirce, ya bijire, ya kafirce ma Allah, aikin duka ya rushe. Wa may yakfur bil imani faqad harita amaluhu wa fil akhirati min al-khasirin. Wanda ya imani da ayyukansa ba sauran ba, yana cikin tarewa waɗanda za su dawo a cikin jahannama. To Allah ta'ala yana yi kashi da al'ummar musulmi tun farkon al'ummar, cewa in al'ummar ta saurari kuma ta biye, ba ta yi hattara ta lura da kiyaye makircin ahlul kitabi ba, musamman Yahudawa, to za su ainihin duk abin da za su yi su ɓatar da su. Su Yahudawan fa suna sane da cewa sun ɓata, su ɓatattu ne, domin su ne suke faɗa wa mutane cewa Allah madaukakin sarki zai aiko manzon ƙarshe, wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, daga gurin su aka samu labarin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun shayin barazana ga larabawa da ake kira ummiyun wato cewa in manzon karshe ya zo za su yi imani da shi kuma su yaki ainihin su ummiyai su larabawa sun kai farga to ainihin saka da su duk sun shayin wannan duk wato abu da ke nuna cewa sun san da Allah yana tafe to sun yi wannan kuma sun san amma lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kan al'amarinsa cewa ya bambanta da al'amarinsu na ci da addini na ainihin girman kai son duniya yaudara nifaka abubuwa iri-iri wanda suka bata addinin da suke tutiya da shi din ma ai Allah ta'ala ya faɗa mana cewa wato sun cancanta ayoyin na at-taura da injila sun bata sun mayar da yawa hukunce-hukunce ko mafi yawa daga hukunce-hukuncen Allah sun mayar da su zuwa ga soyayyen zukatansu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi ko kuma min ba'di mawadi'ihi wanda su hazza mimma zukkiru bi sun yi wannan saboda haka suka ga cewa ba za su iya hakura da ce da addini da girman kai da sauran abubuwan da suke yi na fasadi ba su canja rayuwarsu zuwa ga irin tsari na gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba da haka madadin su yi imani da shi ko kuma su yarda cewa eh su ba su yi imani ba amma sun yarda su batattu ne a'a sai suka ci gaba da haƙiƙe cewa su ne akan gaskiya kuma shi ba akan daidai yake ba kuma ba ma shi ne annabin da yake faɗa ba shi din yana can gaba ba yanzu ba ne duk abin da za su yi daga irin wannan sun yi saboda haka wato suka yi ta fitowa da makirce-makirce iri-iri don su hana annabi sallallahu alaihi wasallama nasara kuma suka sanya adawa mafi muni mafi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'mini kamar da Allah ta'ala yake cewa mai hasuduna nasa alama atahumullahu min fadli wato dai suna hasada ne ga mutane wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin jama'arsa musulmai akan abin da Allah ta'ala ya ba su na falalarsa ta imani na gaskiya da riko da addini na gaskiya da sahihin saƙo wanda shine alqur'ani mai girma madadin su saki son zuciya da girman kai da jiji da kai su daina ɓarna su yi imanin su rabauta sanin su ya musu amfani su gyara kurakuransu Allah ya yafe musu qur'ani ya yi tararrashin su ya ahlul kitab ya ahlul kitab ya ahlul kitab ana ta jan hankalinsu cewa su tuna baiwa da aka yi musu tun tale-tale tun zamanin annabawa da dattutan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da wani bakon abu ba abinda can annabawa na zamanin kakanninsu na can shine abinda ya zo da shi tun daga annabi Ibrahim alaihi salam amma duka suka kiya sai suka dauka cewa tasirin da suke da shi zai iya ba su nasara har su kawar da ainihin wannan saƙo nasa su kassara al'amarin nasa to wannan kuma Allah ta'ala bai yadda da haka ba wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin suna shirya makirci da munanan dabaru Allah kuma yana shirya yanda yake bata dabarun nasu Allah kuma shi yafi iya bata makircin masu makirci da yahudawan da nasara da mushrikai da munafikai duka kowa yayi nasa amma dai Allah ta'ala ya fitar da manzansa ya fitar da mu'mini to lokacin da su yahudawan dai abin ya gagare su addinin musulunci ya fara karfafa mujtama'ar musulunci ta yi fara karfi a madina ta ma yi karfi an samu haɗin kai tsakanin mutanen da suke gaba da juna musamman ƙabilar ausu da khazraj waɗanda asalinsu mutanen ƙasar Yaman ne da can da daɗewa lokacin da aka samu annobar fashewar wato dam ɗinsu wanda suka dogara da shi a wajen noma da kuma rayuwarsu ta tattalin arziki su ma laifinsu ya jawo Allah ya jarrabe su kamar da soto saba ta ba mu labari to gani kabilun nasu kayo aiwa suna kusa kasar Yaman su kayo aiwa to nan suka sauka a inda ake kira Yasrib to tun wancan lokacin suke zaune amma kuma sai shedan ya galaba kansu adawa ta yi tsanani gashi suna zaune a guri daya a gari daya ma amma adawa mai tsanani wacce ta kai ga yaki yakar juna da makamai daga lokaci zuwa lokaci ka san tsarin jahiliya yanda yake wato tunda babu ma'auni na aiki da shari'a to komai zai iya faruwa saboda haka sun dade cikin wannan mummunan abu to amma addinin musulunci da yazo addinin adalci da daidaita tsakanin mutane to sai aka samu jituwa aka dakatar da wayannan yaƙe-yaƙen aka samu haɗin kai kai ya haɗu kalma ta zama ɗaya to wannan suke ƙona zukatan Yahuda suke tunanin yaya za su yi su wargaza wannan haɗin kan a na tsakanin Ausu da Khazraj da ma sauran musulmai to shine an ce kamar yadda aka rawaito al-Imam al-Qurtubi yana faɗa a tafsirin sa wani bayahude cikin manyan su da ake kira Qais ibn Sha'as akhzahullah to shine wata rana ya samu sahabban ansar Ausu da Khazraj suna zaune ana hira kansu ya halittu shine sai ya sa wani ya rera waƙoƙi baitoci wanda suke da tarihin abin da aka yi na yaƙi mai tsanani a wani lokaci can a lokacin jahiliya lokacin da lokacin da ake cikin masu tsakiya wannan can yaki to shine sai wancan mutumin ya zo ya zauna ya ta ya tarira wayannan baitoci yanda wayannan suka yi wayannan barna yadda ka tutar da juna domin ya sosa zukatansu ya motsa musu ƙabilanci wannan wutar gabar ta sake tasowa haka suke yi lokaci zuwa lokaci ana zaune ana hira sai wani ya ce ko kuna tuna shekarar kaza lokacin da suwane suka yi suwane kaza a wannan lokaci suwane sun ci mutuncin suwane sun ci zarafinsu sun yi kaza kaza don su jaddada wannan gabar to haka a wannan karan ya ta waƙoƙi yana tuna musu abinda wa'annan suka yi ma wa'annan da su larabawa suna da irin wannan ƙabilanci mai tsanani ba don tasirin musulunci mai ƙarfi ba to da ba abinda zai yayyafa wa wato wutar ruwa to amma musulunci ya fi komai in ya tabbata ya kanka to amma saboda tasirin wannan waƙoƙin da bayanan da aka yi ya so saran mutane sai wasu suka harzuka sai aka tashi har kamar za a yi doke-doke a wasu ruwayoyin ma ana cewa waɗannan sun ɗauko makamai waɗannan ma sun ɗauko makamai za a gwabza to shi ne aka gaya wa nisa da sama ya zo ya tsakanin sahuri wannan da waɗannan to a lokacin ne Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga murya ya karanta ta da ƙarfi kuma ya sassauta ainihin zukatansu ma'ana ya kwantar da ƙurar Allah ta'ala ce ya ku masu imani in kuka yi biyayya da wani ɓangare cikin wanda suka yi su aka ba su littafi wato Yahudawa za su mayar da ku a kafirai bayan imani to irin wannan ka'idin da makircin shi ne tsawon tarihi na ainihin al'umman musulmai, ko kuma ka ce tsawon tarihi na wannan al'umma har izuwa yau, makircin su baya ainihin kauta. Eh, a jiya mun karatu ai. Jiya mun ai dama 29 muke yi. To shi har yau duk abin da kuke gani galibi yaƙar musulmai da ake yi da makirce-makirce iri-iri da kuma yaƙe-yaƙe da ake yi da makamai ko da iri. Duk abin da muke gani na abin da ake kira al-ghazwul fikri, makirce-makirce iri-iri da suke yi, to wannan ɗin ne shi. Sun sani cewa akan ɓata suke, kuma ba su yarda su dawo daga ɓata da suke a kansa ba. Sun yarda da su ci gaba da tafiya a haka, su gamu da Allah a haka, su shautar jahannama har abada da hannu, sun yarda da wannan. Ya fi musu sauƙi a kansu, giman kansu, da ci da addinin da suke yi, da fasadin da suke yi, da bautar da mutane da suke yi. Wannan ya fi musu, saboda haka suke ta ƙoƙarin wato ganin kada su halaka su kaɗai, musamman a ce al'umman musulmi da suke gani a cewa a da ƙasa suke da su, yanzu sun zo sun ɗaukaka a kansu, kuma su bar su suje su shiga aljanna, su kuma su tafi wuta. Suna ganin ba za su yarda a yi haka ba. Amma Allah ta'ala ba wani mai ɗaukaka, ba mai daraja a wurinsa, sai mai imani da tsoron Allah, ko ba haka ba? Shi addini ba jinsi ba ne, ba riba ne ba yi. Addinin musulunci imani da aƙida da kuma yadda ake da shari'a. Duk wanda ya yi wannan shi ne na Allah. Inna aramakum inda Allahi a taƙawa. Ala inna auliya Allahi la khawfan alaihim wa la hum yahzanun. Allah zai na amu wa kan yattaqun. Masu imani da taƙwa su ne kawai. Bayan Allah na da su ne kuma su ne wanda Allah zai tunta. Su ne masu karamci a wurinsa. Da haka wannan jigi da kansu suna tafiya da shi. Saboda shaƙawarsu, rashin kyakkyawan rabo. Wanda ya mata daga azal Allah ka kiyaye shi. Dogayen bayanai ne wannan, abu ne da dukkan kullum muka sani cewa mafi yawan fasadi da ke faruwa a duniya ta ta hannun Yahuda, wanda su ne Ahlul Kitab da ake nufi. Suna da ainihin cibiyoyi na musamman a manyan ƙasashen duniya. Suna da dukiyoyi da ba masu irinsu. Suna da ilimi na kimiyya. Suna da tanadi na tofi. Suna da komai da ka sani. Wani za su mamaye duniya kuma su wajabta mutane bin tafarkinsu. To amma Allah bai yarda ba. Don da yadda suka so ne ma. Wannan ne muke nufi da addinin musulunci, a ce ana karatun Alƙur'ani. ‘Ya’yan musulmi suna haddace Alƙur'ani. Ana yaɗa dawon musulunci waɗanda ba musulmai ba suna musulunta. Masu dukiyoyi da yawa suna ba da dukiyoyi su ga addinin Allah. Ba su tsuda fasari da ainihin ake kwaɗaitar da su a kansa ba. Suna makirci malamu, ko ma idan mutum ya san irin makirci da suke yi da kuma irin yadda suke ɓata lokaci da dukiyoyi. Daga su Yahudawan har Nasara ɗin wajen yaɗa kiraye-kirayensu da kuma makirci. Galibi ma abin yanzu ya zamanto ba wai kira ake yi ba, cewa ku zo ku kaza ko kaza, a'a, za a fito da abubuwa ne. Yawwa, afakaice a yaudari hankulan mutane, ta inda ra'ayinsu zai karkata, ta inda hankalinsu ya fi kwantawa, ta inda suka fi sha'awa. Ta wannan hanya abin da ake kira dai al-ghazwul fikri, ko kuma wani mai kama da haka, yaƙar tunanin mutane wanda kuma sun yi nisa a kan. Amma Allah alƙawarinsa ya alƙawarta cewa wannan al'umma har ta dangana da tashin alƙiyama ba za a yi rasa waɗanda suke a kan tarki madaici ba, irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ainihin ya kafa al'umman nasa, ainihin kuma ya rena ya barta a kai ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin saka mu a cikinsu. Bayanin Allah ta'ala cewa kaifa takfur, amma ya za a yi ko kafirci, ita za a yi ko kafirci. Wanto da ayatullah alhali ana karanta muku ayoyin Allah, wa fi kuma rasul, kuma ga manzon Allah manzonsa a cikinku. Ai gaskiya gargadar haƙiƙa, gaskiya da ba ta yi kama da ƙarya tana sauka. Ana karanta muku ayoyin Allah, manzon Allah wanda bai san wani abu na rashin gaskiya ba ba duniya yazo nema ba kuma ba akan duniya yake renon al'ummarsa ba a duniya mai kyau da tsari wanda za ta haifar da lahira mai kyau shi ne sakonsa to ya za a yi ko yarda ku fada cikin kafirci alhali ana karanta muku ayoyin Allah wanda su ne alqur'ani fikum rasuluhu kuma ga manzansa a cikin in bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga rahmar Allah ne ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabbas haka yake bara halata kuma babu hankali a ciki babu basira babu kyakkyawan rabo a ce ga alqur'ani mai girma ga sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya tsare alqur'ani ba zai canza inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne masu tsare shi Allah ya tsare alqur'anin nan nasa shekara 1400 ana neman da 500 kusan da rabin babu ko ido bai canza daga yanda aka saukar da shi ko harafi daya ko ba zai canza ba da duniya za ta shekara 50 nan gaba Allah ya tsare shi babu yanda ba su yi ba kuma babu yanda ba sa yi ba abin da ba sa yi domin su ga sun dishi hasken alqur'ani nassinsa ba zai taɓu ba to a raba manin ma da kashin shi ma din ba zai yi kaga ta da waɗansu to sai su aje a fata fasara ayi amfani da waɗansu gurɓatattun rabarabar musulmi su ma ayi amfani da su ba amma ka abin sai ya zama tsira a gaba ka kana su san ce yana magana ɓatacce saboda ni'imar musulunci ko ba haka saboda an tsara alqur'ani kuma sunnar da ta fassara alqur'ani ita ma tsare ta ai alqur'ani ba zai taba sai an tsare shi ko ba haka ba kisa sunnar Allah ya tanadi kuma ya hore waɗanda suka santa kuma suka tantance ingantacciyar ta da kuma abinda yake ba ingantacce ba hatta a bangaren sunnar sun yi amfani da wasu gurɓatattun marasa tsoron Allah waɗanda suka dinga kirkirar ƙarayi suna cewa manzon Allah ya ce kaza wajen a ɓata fasar kuma ina sai kuma Allah ya tanaji ya hore da malamai ƙwararru waɗanda yanda ake cire salallan jabu a cikin salalla a da akwai waɗanda ake kira su nuqqa idan aka kawo salalla da yawa an sako yan jabu a ciki to su tsince su watsar to haka nan malaman hadisi ƙwararru suka yi tsintsince dubin dubatar wari na ƙarairayi masu rauni wanda aka shigo da su na ƙadi har yau dubin dubatar kada abin da muke da shi buƙatar sa na tafsirin alqur'ani da bayanin sunna a cikin kowane abu da kike buƙata aqida da ibada shari'a ga baki ɗayanta da kararanta da halaye da komai na addinin musulunci kai kake duka nan ba a shekara 10 ko 20 ko abin da ya kama da haka ba zamanin wucewar risala wannan ni'ima ce babba da Allah ya mana to wannan yana cusguna wasu kafirin matsala da gaske kuma shi ya san da dinne to da kai shi mamaki ga fa'i abin da sai mamaki ya za a yi koyar da ku kafirta alhali ana karanta muku ayoyin Allah manzo Allah ta da ana nufin sai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada bayan sa sunnar sa tana kuma da yace wa du'a la wa du'a ta da za ta fi shi farduhu lillahi war rasul wa in kun yi dai akan abu kuma da shi zuwa ga Allah da manzo Allah kaga ai Allah shine alqur'ani mai girma manzo Allah kuma shine in ba ya zamanin sa to akwai sunna kamar da malamin suka ijma'i to Allah ya tsare alqur'ani ya tsare sunna saboda ka abu ne da ba ma babu hankali babu tunani a cikin sa kana musulmi Allah ya maka baiwa da alqur'ani ya maka baiwa da sunna san ka saurari kamatacci ko to sai ga yazo wani zai zo maka da sigar addini sai ce ai abinda shi duk ake akan sada na cewa sunna gaskiya ce a shekarya ne duk hadisan ma ƙarerayi yanzu in ba wanda hankalinsa ya taɓu ba basirarsa ta toshe yaushe mutum zai saurari wannan a ce maka alqur'ani zalla kar a yadda da sunna kuma mutum ya zo maka da ra'ayin da ke cewa sabon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumhurinsu kai 90 cikin 100 duka mutanen banza ne sun yi ridda ko sun lalace sai wasu 'yan tsiraru dan bacin mulki ne 'yan son duniya ne ɗaya da shi da suka tuwa ne suka zo da alqur'ani suka yaɗa shi su wane suka fassara shi suna so ya dan addinin musulunci a duniya su wane suka yi jihadin addinin tabbata su wane ne addinin musulunci ya kafa ta dalili kada ba mu duka tayi wannan in ba wanda ya riga basira sa ta toshe shedan ya galaba a kansa ba haka nan mutun yazo ya ce maka idan kai nafila raka'a bi ko raka'a hudu za gafarta maka zanabanka na shekara 2000 ko sallah ce ta shekara 2000 baka yi ba ba so ake hana mutun addinin ba a yaudarin mutun ko a ce haka dai zaka yi ta gani kaga wannan da sunan addini da sunan ibada abubuwan suna nan da yawa kamar da muke ji kullum ana ta ainihin fada amma dai gaskiya ba ta yi kama da ƙarya ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ma za a yi ku yarda da kafirci alhali ga alqur'ani ana karanta shi gare ga kuma sunan manzo Allah tana tare da ku kuma ya atasin billah wanda ya riko da Allah ya'na ya riko da addinin Allah ya kankane addinin Allah faqadiya ila sirati mustaqim to lalle wannan shi da shi zuwa ga tafarki madaidaici waye shari'atu allati tusawwi bainal qalbi wal ba'in tafarki madaidaici addinin musulunci kenan wanda shike dauke da shari'a tsari kenan wanda ke daidaita tsakanin na kusa da na nesa idan aka zo shari'a ko hukunci ko fatawa to da naka na jikinka wanda baka sani ba ko ma baka taba ganin sa ba ko bi adalci kaje da Allah kai na musulmi wannan akai saboda aka karkata ilwa ga wannan musulmi a bar ainin azalinci kafiri wannan uwa ne ji wancan kuma bai ko wannan ani abai aminci tsakanin mutun da shi akwai alaka wannan duk wani abu da ka sani na rashin gaskiya da rashin adalci da rashin daidaita tsakanin mutane shari'a ta barranta da wannan duka mun san wa'annan anasoshi da yawa na alqur'ani Allah ta'ala ce wa aqimu shahadata lillah in aka zo shi ani ko ce da shaida Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hukunci tsakanin su da Allah kawai kar ka duba nan kota abinda Allah ya ce kawai shi za a وتمنعوا الامر مقتضى العواطف شريعه تنا هنا اي ده كوي وي ابو ده ريكي عواطف ني موصاري رينا يا كركته ina son kaza ko kuma abana son kaza ko ina shauki zuwa kaza shine awatif a shari'a bata yadda da wannan ba kowani abu sai an duba ya daidai da abinda Allah ya ce ya daidai da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sunnanta ko bai daidai wannan shike tabbatar da abin kome yadda kake son abin in ya saba shari'a sai a bar shi cikin addini akwai waɗanda suka ainihin hukuntar da shauƙin su kawai zuwa ga wani abu suna shauƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna shauƙin kaza sun ji nan sun tsaya kullum sai dai ai ta waƙe waƙe ai ta kade kade ai ta abubuwa a ce maka ai kawai an ta'allaka da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wannan ya adifa ce emotion ko addini ba wannan bane sai a duba shin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanci sahabban nasa cewa su rayu akan ainihin begensa da kaza begensa sun fi kowa san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma imani bai tabbata sai da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa bayan Allah kuma dukkan mu nan babu wanda muke so biranen zakatan ko kusa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi mana iyayenmu da ƴaƴanmu da kowa to shine sababin shari'ar mu shari'ar iyayenmu da kowa to amma wannan yana haɗe da aiki da shari'a aqida imani ibada hukunci rayuwa akan tsari wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma hansa to saboda haka shari'a tana wala da kuma sabuwa daga ba dan da kadin shi ke da wannan sai tsakanin kabila da kaza ba tsakanin gida kaza da kaza ko haula da haula ko biya da biya ka ko ai ka da dai duk wannan abubuwan a gina waye wani abu na kauna ko kiyayya akai musulunci bai yarda da wannan ba komai a dora shi akan mizani na Allah ya ce manzo Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan tsarin Allah haka yake tun da matan ba wai tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora shine na karshe ina kuma ce da shi ne mai da shi amma Allah a cikin yake cewa hakika mun aika manzanni mu da hujjoji kuma saboda da alƙisa wato da take yake nufi akan su sa'annan wal mizan da shari'a ma'aunin da dora komai a gane yayi komai saboda haka tsarin da na yanzu tsarin gargajiya da tsarin yau tsarin masu wayewar kai da masu duhun kai duk ba ruwan Allah da wannan me shari'a ta zo da shi shine kawai wayewa Allah ya ce annabi ya ce shi ake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
Allah mutum sarki yace Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin yanda cancanta a ji tsoron sa Allah ba mun iko ai tabi'u shari'ahu ku bi shari'o'in sa ku ta kuncin sa la tu haqqa wa ida bi qadari ta'a kada wato ku bi al'adu an saba kaza ake yi ai abinda Allah ta'ala ya shar'anta Allah ta'ala yana faɗa wata ayat fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah matukar iyawar ku fa hiya mufassiratu li hadhihi wannan aya ta sura taghabun tana fassara wannan aya din dan jin tsoron Allah hakan yanda ya cancanta a ji tsoron sa abu ne da ya shallake ikon dan adam Allah ya san wannan shi yasa ya kayyade shi anan da cewa iyakar iyawar a rawato da Abdullahi dan Mas'ud riwaya mauqufa mai inganci cewa ma'anar abin da ake nufi an ba a rayuwa yawa wato ayin da yaka da samsa sannan a wa min humada wala yishka yukfa yishkara wala yafki sannan a gode masa kada a butunce masa sannan a wa an yuzkara fala yunsa amma sai shi da tunawa shi ba ta suka da amanta da shi jumloli ko ya faɗa wannan misali ne na abin da ake nufi ma'ana dai ai aiki da shari'a ai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala matukar iyawa ba wai gurgurdan yadda mutum ya ga ya dauka ko irai ba ka san al'adance sai mutum yayi abin da wato zai yi duk da zai iya yi fiye da haka amma sai ya ce shi yayi masada'a masada'an shari'a shine matukar abin da zaka iya ikon ka ya kare ba za ka yi sama haka a abin da aka ce maka kaga misali Allah ya dafta a azumin mata Ramadan kwana 29 ko 30 duk wanda yake da lafiya ko bai da wani uzuri na shari'a wajibi ne yayi wannan to amma wanda rashin lafiya wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a ya zo masa to wannan kaga in ya sha ruwa da izinin shari'a ya ji tsoron Allah gurgurdan iyawarsa wancan ya yi matuƙa wato yadda ake nema amma yayin da uzuri ya zo sai abinda aka ce masa ya yi ɗin gwargwadon uzurinsa kamar wanda ba zai iya sallah a tsaye ba ya yi ta a zaune in ta gagara a zaunen ma ya yi ta a kwance idan mutum zai iya yin ta a tsaye ya zauna kaga ya gaza idan zai iya yin ta a zaune ya kwanta kaga ya gaza in kuma zai iya yi ɗaya a cikin waɗannan gaba ɗaya bai yi ba sai ya ce sai ya warke kaga wannan shi yafi rashin uzuri don haka aiki da shari'ar dai shi ne abin da ake nufi gwargwadon abin da ta ce wanda ke da iko zuwa hajji shi ne ya ji hajji saboda ya samu wanda bai samu iko ba tsoron Allah nan shine niyya cewa matakar alafi bai masa zai to haka nan jihadi in ya samu mutum ya bada dukiyarsa ya je da kansa gurgurdan abin da zai iya in babu iko ko babu jihadin bai samu ba ya zama yana da niyya to kamar haka ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawar wala tamutunna illa wa antum muslimin kuma kada ku saki ku mutu face kuna musulmi wannan fa gargadi ne da kashedi na Allah subhanahu wataala kada ku kuskura shi yasa aka ce wala tamutunna nunu tauke kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi musulmai mun kana ne da amirillah masu biyayya ga umarnin Allah wahidun lahu bil ibada masu kareta Allah da bauta domin wanda ya mutu ba musulmi ba wannan ya rafta cikin wutar jahannama ne kamar jami'an karanta wa atasimu bihablillahi jami'a kuma ku riko da igiyar Allah baki daya addinin musulunci kenan wa shine hablullah addinin musulunci ko kuma alqur'ani ya zo a hadisi cewa khuzu bihadhal kitab fa huwa hablullah ku riko da wato wannan littafi igiyar Allah ne ko kuma kamar da manzo Allah sama ya fada jami'an baki daya kaga idan aka koma aka rike littafin Allah baki daya to an huta dukan wani abu na kabilanci ko jin cewa yanzu wani nake bi ko kuma wani yana sama da ni ko kuma karatu ko abunan kamar gasa ko girman gasa da sauransu duka suka ga sun kauce yasa sahabbai suka samu haɗin kai kuma suka yi aiki na gari kuma aiki mai tasiri wanda muke maurasa a yanzu dan su suka rarrafo da musulunci zuwa nan ko ba haka saboda tunda sai idan Allah da littafin Allah to babu ko maganar jin in nayi kaza wani nake yi aiki ko wani nake gina alfarma ko ba haka ba amma idan ba littafin Allah aka rike ba in ba karanta manzo Allah sai su ma aka rike ba to da harkar da ake yi in siyasa ake yi wani yana kokari sai ya dinga ganin cewa yana kokari ne ya gina wa wani kaza saboda ka dole wani masa alfarma in kuma bai masa ba to shi ma ya zama abin kushewa ko abin zargi haka dai abubuwa suke to amma idan ka riko da igiyar Allah baki daya to sai a huta da wani wala tafarraqu kuma kada ku rarraba ba da littima ibn islam ba musulunci ya hada kanku ku kokari ku cika da hada kanku wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah ya muku kar ku manta da ita ya masharul muslimin ya ku jama'a musulmi misla al-aws wal khazraj kamar kabilun aws da khazraj a madina misali amma ina duniya ya ku ba ya karfi to gari wanda ran tana aukuwa kuma har yau inda musuluncin bai karfi ba ka kan samu wato adawa da rashin jituwa bisa sababai daban-daban wata saboda dalilin siyasa wani saboda wata masarauta wani hata a malantar addini in ba ta Allah ake yi ba ko ba haka bane sai ga ana hasada da juna wannan bangare da wancan bangare ana ta jami'in jaka ba a lura da maslahar addini ko maslahar al'umma ba kuma niyyar dar Allah subhanahu wataala amma idan aka dawo aka yi riko da iyar Allah da Qur'ani da fasara sawato sunna aka kwaikwayi wanda ya zo da wannan da wanda suka dabbaka a farko sune sahabbai to sai kaga al'amari kyau Allah ya ce tuna wato sun da yayin da da kafin musulunci ya zo kuke abokan gaba fa Allahu baina qulubi sai Allah ya tara ya hada tsakanin su kafin Islam da musulunci fa sabahatu bi tiqwa wa tabi ahadu wa yanji na tihi da nima shi fa ta ya ku la kami yi ayi ma kai abu da kai to wato misali ayi ha suwa ba kuma salloli da ni ko juma'a mafi karancin abin ko kuma salloli na jam'i za a zo saboda da mai ana da da matalauta da musulmi da bai tsawar kuwa su ne ka arba a gaban Allah subhanahu wataala ba ake so zukatan su zama masu biyayya kuma masu haduwa yanda aka hadu a surar kuma a hadu kuma a surar kaunar juna da taimakekeniya tsakanin juna yace kuntum ala shafa hafratin nan kuma da can kun kasance a bisa gabar ramin muta kuna gabar ramin muta alaysa bainakum wa bainal wuqu'i fiha illa an tamutu kuffara babu wani abu tsakanin ku da fadawa cikin wannan mutar ta jahannama sai mutuwar ku akan kafirci fa an qazakum minha sai Allah ta'ala ya kwato da wannan wuri bil imani da imani tuna wannan wato in ka tuna baiwar musulunci da imani to wannan ta ishe ka ka gode wa Allah a kowane hali kake kuma kamar da kowane abu mai sauki ko ba haka ba duniyar baki ɗayanta kwana nan mutum ya zo zai ya wuce shekaru dubu nawa aka yi kafin ka kuma ba san dubu nawa za a yi ko nawa za a yi ba bayan ka kuma in aka zo rayuwar har abada wanda dukkan mun nan sai mun rayu har abada haka Allah ya san mutuwan mu anan tashin mu daga nan kaura ne kawai za a tashi ne a koma to amma ai rayuwa ce ta kaitacciya amma za a koma rayuwar har abada to wanda Allah ya kwace shi daga zilla da azaba da mayata da kunci da bakin ciki mafi tsanani wanda kuma har abadin abada ne daga ran da aka makure mutum zai mutu daga jinyarsa ta mutuwa har abadin abada bai da sauran jin daɗi kuma to wanda Allah ya kwace shi daga wannan menene abin da ya rage masa kuma an banda godiya ga Allah da kuma yin kokari da fafutuka an banda dai ajizanci da Allah ta'ala ya san muna da shi kuma ya mana ainihin ya buɗe mana kofa samun gafara ta hanyar tuba da ayyukan alheri ai sai a kokarta to Allah ta'ala yana ci gaba da gaya mana ne fa babu guri babu mahalli kuma babu hankali ya a cikin kana musulmi ka saurari wata shiririta ta'alul kitabi ko kuma waɗansu ɓatattu da za su ja hankalinka zuwa ga wani abu wanda ba igiyar Allah ba ne ka tuna musuluncin nan shi ya yi maka gata ku tuna musuluncin nan shi ya yi muku gata kuka zamanto mutane kuka tsira daga ainihin halakar duniya kafin halakar lahira kazalika yubayyinu lahum lakum ayati kamar haka Allah ya bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtaduna domin ku zama shiryayyu wato ku zama mabiya tafarki madaidaici ayat tattabi'una turuqal huda al-mustaqim bi ittiba'il ayat wato ku zama masu bin hanyoyin shari'a daidaitacciyar hanya ta hanyar bin ayoyi summa arshada al-muslimina bima yusahhilu lahum ittiba' tariqil huda sannan Allah ta'ala ya nusar da musulmai abinda za su yi wato ya sauƙaƙa musu bin hanyar shari'a bayan sun gane muhimmancin wannan hanya da cewa ita ce kadai gatansu musamman ma fa kamar mu yanzu nan da muke ganin kanmu hadarin da muke ciki na kaidin na yahudu da nasara da Allah ya mana gargadi cewa in mun bi su za su mai da mu kafirai a yanzu fa babarin mu suka yi ba yanzu yana daga cikin lokaci mafi wuya mafi mawuyacin lokaci mafi tsanani yanzu da kake gani kullun kirkira abubuwa ake ta ruwan sanyi wanda ake tafiya da mu musamman matasan mu maza da mata ta hanyoyi daban-daban wanda akwai buƙatar lalle mu kankane wannan tafarki na Allah alƙur'ani da sunna mu tarbiyyanci kawunan mu tukuna sannan mu tarbiyyanci zuriyoyin namu babu shakka domin ya zama mana garkuwa daga wannan fitina saboda haka Allah ta'ala ya ce wa takum
waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
لم يكن سركيتي ولتكن منكم أمة أسامو وتجمع على تكنك أسامو وتجمع على تكنك أمرنيني وإن يدعون إلى الخير زاس دنجا كرا إزواج الخير الإسلام المشتمل على جميع الخير الدنيوي والأخروي وتسمى ما سكرا zuwa ga addinin musulunci da ya tattara akan dukkanin alkhairi na duniya da lahira wato wanda man jahila shay'an ala aka laraba suke cewa wanda ya jahilci wani abu wanda ya jahilci wani abu sai ga yana kiyayya da shi amma wallahi da mutane sun san irin alkhairin da ke cikin riko da shari'ar musulunci a duniyar su da addinin su da makomar su lahira da ba su zabi wani tsari ba a kowane fage in ba musuluncin ba da siyasa ba za su yi ba sai ta musulunci da tsarin tattalin arziki wallahi ba za su yi ba sai na musulunci wannan tsarin na zalunci wasu ƴan tsararru a duniya kaka duniyar nan gabaki ɗayanta ɗan tsirarun mutane dubu kaɗan ne suke juya ta yadda suke so ainihin tattalin arziki duk halalin sauran miliyoyi ko biliyoyin jama'a suna komawa a gare su ba haka bane yanzu wannan da kake ji ana cewa ya fi kowa kudi a duniya ta wace hanya ba ta hanyar zuke tattalin arzikin mutanen duniya ba haka suka tsara to musulunci bai da irin wannan ba itikadi hatta daidai ka tattara abubuwan bukata na masarufi a lokacin da ake bukatar sakarike dan wai ya kara farashi da tsanani mutanen su wahala ko mutum goma ne za su wala shari'a ba ta yi da muka da wannan kai kasuwanci na halal wanda za ka samu wani abu mutane su ma su amfana haka tsarin musulunci yake to haka nan a duk wani abu da ka sani tsarin mulki tsarin zamantakewa duk tsarin musulunci ya tanaji abin da ya fi ko menene burgewa don haka wato su zama suna kira zuwa ga wannan alkhairi wa yamuruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki a shari'ance kyakkyawan abu a shari'ance wa yanhauna anil munkar kuma su dinga hana munanan abubuwa ma tunkiyar shari'a wato abinda shari'a ta ce ba kyau dan kamar yadda muka ce ba a gane abu yana da kyau ko baya da kyau sai in an biyo ta hanyar shari'a ko ba haka ba to haka a samu kenan malamai ma'abuta sani a cikin addinin waɗanda za su tsaya domin kiran al'umma waɗanda ba su shigo addinin ba su shigo waɗanda suke cikinsa su kankama su yi rukun addinin su ilimin addininsu malamai suka ci kamar Imam Al-Qurtubi yake cewa fardu kifaya ne wannan kuma wannan ijma'i ne na malamai cewa dole sai an samu jama'a da take tayyan mutane a wayar da kan mutane a ilmantar da su dole a samu alƙalai masu hukunci ta fuskar shari'a dole a samu masu fatawa a nan ta fuskar shari'a masana game da wannan sannan waɗanda suke ilmantar da mutane su fassara littafin Allah su bayyana sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bayyana kunce-kuncen shari'a na halal da haram da na duba da komai da komai yadda tsarin na musulunci zai zama a bayyane kowa ya san shi ya zama ala basirati wani sabili addu'a ila ala basirati ana mani tabani kace wannan wato shine tafarki ina kira izuwa ga Allah a bisa sani ni da waɗanda suka bi tsarin musulunci kenan dole a samu wannan in al'umma ta zauna babu wannan to bata za a yi ko kuma in ma ana yi idan yayi rauni bai kai mustawar da ake bukata ba to shi ma din za a samu raunin addini kuma makiya da suke kokarin halaka mutane ko dai da duniyanci irin na turawa ko kuma da bid'o irin na yan bid'a da yan gargajiya to sai su yi galaba akan mutane dan ba su san sahihin sakon na musulunci ba ko ba haka ba kenan dole sai an samu sahihan masanan wannan tsari na alqur'ani da sunna shari'a gabaki dayanta wanda kuma za su yi bayanin ta yadda ya dace babu son zuciya wanda suka sadaukar da rayuwar su domin wannan din suka yarda cewa wannan rayuwa ta yi musu ba su ce za su yi rayuwa irin ta masu mulki ba ko rayuwar ta masu kaza masu su wannan aikin sun gaji ainihin annabawa akan wannan tsari ko ba haka dole ma warisatul anbiya to dole a samu wannan inda wannan mutum daya sai ta tasiri akan dubunnan mutane amma in ba irin wannan to mutum dubu sai su yi magana ba ta yi tasiri ba ko ba haka ba saboda ka fardu kifaya ne a samu du'a to waɗanda suke na gaskiya waɗanda za su fahimtar da mutane gaskiya ko laika humul muslimun waɗanda su ne masu rahota malamai suka ce masu ilimi su taimaka iliminsu dole ne su yi wannan masu dukiyoyi su taimaka dukiyoyinsu domin ai masu mulki su taimaka da alfarmominsu domin ba zai yiwu ba hannu ɗaya baya ɗaukin ka ko ba ba aka malaman shari'a suka yi bayani kuma da haka addinin ya gini lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai sauka masa da alqur'ani ai kaza aje jihadi ai kaza in yayi bayani su waye za su dauki nauyin jihadi masu wadata sai na abubakar sai na usman abdurrahman bin auf sannan su ma talakawan kowa wani ma abinda zai kawo bai fi sani ya kwatafin hannu biyu ya zuba ya ce shi ga kasa gudunmawa to haka kowa zai yi gurgudan nasa to sai ka ga an daga addinin haka malamai suka ce sauran kowa kuma waɗanda ba da iya yin komai su yi masu goyon baya kamar Imam Shafi'i bai cewa dole ne masu ilimi su ilmantar kamar da dole ne sauran jama'a kuma su goyi baya kowa da zai iya wanda ke da dan wani abin hannu ya bada nasa wanda ke bai da wannan yana da ba shawara ya bayar wanda ke da ma zai yi bayan abin ya taya abin ainihin kauri ya taya haka Imam Shafi ya faɗa a cikin al-Maqal kuma wannan abu ne a bayyane ko ba haka ba to in an yi haka addinin zai zama ainihin an fahimce shi kuma aiki da su masu kira da masu goyon bayan sune almuflihun masu samun nasara a cikin rayuwar duniya da makoma. Allah ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu, kuma kada ku kasance kamar mutanen da suka rarraba a barin addinin su, sune ahlul kitabi. Inna ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, inna ma amaruhum ila Allah summa nabihum ma kanu yaf'alun. Allah ya ce lalle wanda suka rarraba addinin su shiya shiya, reshe reshe, fanni fanni, tafarki tafarki, Yahudawa da Nasara da makamantansu, ba kai ba su, ba su ba kai. Lamarinsu yana wurin Allah, Allah zai saka musu abin da suke aikatawa, zai ba su labarin abin da suka yi. Sun saki gaskiya, sun kashe addini. To ya ce kar ku zama haka. Min ba waqtala bu kasaba bi hadha arba'ina, bayan hujjoji sun zo musu bisa ilimi. Wa ulaika lahum azabun azim, kuma wa'annan taba mai girma ta tabbata musu. A nan Allah yana gargaɗi ga al'ummar musulmi cewa lalle ne wannan saƙo na gaskiya na Alƙur'ani, wannan saƙo tabbatacce da wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai haske. Lalle su tsaya a kan kada soyayyen zuka, saboda gaba a tsakanin juna, saboda yawa wasu hasada da neman mai a duniya, ko neman duniya da sauran kamar yadda Yahudu suka yi. An yi gargaɗin cewa wannan zai iya faruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wani hadisi cewa Yahudawa sun kafu, Nasara yanda suka kashi 41, Nasara suka kashi 41, da al'umma ta za su zo su saki hanyar Allah har suka su kashi 73. An yana da ruwayo da mata kan hadisi Imam Al-Qurtubi a tafsirin sa da Usman da yawa a cikin su, akwai littafin Al-Awasim wal Qawasim na Ibn al-Wazir ya kawo hadisi, su yana nan hadisin misali Imam Shafi'i ya kawo shi ma a littafin sa da Rijin sa. To kuma abin da ya auku kenan, shine abin da muke gani yanzu. Kaga Allah Ta'ala ya gargadi akan mu, wanda ya saki hanya ya karkata wa Qur'ani da mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam akanta ya bata. A ƙarshen hadisi ya ce dukkan su ƙarshen su mutane sai waɗanda suke akan tafarki na abin da nake akan sa ne da sahabbai. Hadisi ne sai kaga akwai gargadi a cikin wannan, kuma babu shakka ganin abubuwan da suke faruwa, kuma ka karanta tarihi tun da alfijir ɗin musulunci har zuwa yau, haka bid'o'i da ra'ayoyi da ainihin mutane masu ci da addini masu neman matsayi ake ta yi, ana ta ƙara jefa mutane cikin ruɗa. Wannan dai gargaɗi ne daga Allah subhanahu wataala. Kuma abin da ya ce kada ku rarraba, kada ku kasance kamar suka rarraba suka yi saɓani bayan hujja ta zo musu. Akwai hujja ne sama da Alƙur'ani, akwai hujja sama da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In wani ya ce ashe Alƙur'ani yake yi yake bi, sai a ce to kafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta Alƙur'ani da fassara shi da ɗabbaƙa shi, ya suka ɗabbaƙa abin fa a bayyane yake kamar abu a faifai ko ma haka. Sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta, sahabbai sun koye ta har yau ana yin ta kamar haka. Sai wasu suka ce a sallama babu ita, a cikin ƙarƙashin akwai wanda suke cewa ma yanzu babu sallah biyar. Tabbas akwai abubuwa da yawa an yi inkarin addini sun kan da in kaida. To akwai wani sahabbai sanin Alƙur'ani ne, shi ya san ya malamin Allah ka mutun sun ne Jarir al-Tabari, wanda ya rasu shekara 311 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kira sama da dubu yanzu. Tafsirin sa da shi da ire-iren sa sun kusa ayar Alƙur'ani, sun rubu hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai akan fasar. Wani tabi'i yana kuma irin tafsirin da kawai Abu Bakr 34 sama da 34 riwayar hadisi, wannan hadisin manzo Allah ne, wannan maganar sahabi ne, wannan tabi'ai ne. Akan wannan tafsiri akwai tafsirai irin su dewa dewa da duk abin da ke sunna fasara ya sa bi Alƙur'ani ya suka tabbata da tabi'ai duk gashi harul qurun. Wani ya zai maka muguwar fasara yanzu ka saurare shi, in ba mutum shi ya galaba a kansa ba. To kaga wannan shi ne, to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an rarraba mu dukkan su ƙarshen su ta jahannama. Mutum yana ta inkari, mutum ya zo bayan Allah da Allah ya yi, yace ya da su yana da an tambaye, yana gaba da su, yana aka dosa ba jayayya da Allah, ba jayayya da Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yana cewa ku kyale min sahabbaina kan garciya da dutsen kamar gudu nan ya. To ladan sa ba zai kai muddun muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam na hatsi ko masara ko alkama ko rabin sama'in sahabi irin wa'annan muhajiran na farko da ansar na farko, in kamar ɗaya a cikinsu ya bada sayayyar gero ko dawa ko alkama sadaka fi sabilillah, kai kuma kana da kuɗi a yau kai dutsen uhud, shi kuɗin ma ba dala bane, ba dala bace, ba naira zinariya, ka bayar sadaka. to ladanka ba zai kai sanayyar ta wancan ko rabin sanayyar to ina wani zai tsammaci kamo kurar wa'annan ibn abin hisal hanafi ma a cikin littafin sa na abin sharh al-awiya to ke manzo Allah yana fada wa kana bai ba ma wai ana nufin yan baya ba kananan ake gaya wa cewa manyan su sayyidina abubakar sannan sai aka samu wani buzuzu ayyu misali yana cewa abubakar azzalimi ne kafiri ne wannan abin ta kai ina mutum ke da shiga ta da mun na kuma da zai ce maka babu hadisi alqur'ani zal ya mutum abin sa bai sai gaba kida ga wannan karshen ta to haka nan zaka gani dubbiyo akira haruriya wato haji ita ce ta fa kusan fitowa a cikin al'umma shekara 27 kacal bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka fara waɗanda suka fara yanka mutane yankara a wannan shekara aka fara sai na Ali su so kashi sayyidina Ali ya tafi masallaci da asuba irin masu jefa ba mai a masallaci yanzu da sauransu ka gani suka sun tafi za su kashe Muawiya Allah bai kaddara ba shi da Amr ibn al-As sarkin Misra shi kuma na ida fito Allah ya kaddara suka kashe Na'imin nasa a dare ya guda an kashe sayyidina Ali a Kufa an yi aunin za a kashe Amr ibn al-As a Misra shi kuma Muawiya ainihin a Damashka Muawiya ainihin dogara suka tare Allah ya sa ba a kashe shi ba wannan Allah ya sa bai fito ba Na'imin sai fito suka kashe shi shi kuma sayyidina Ali shahadata ta zo suka kashe shi kuma suna ganin wai addini suka yi suna kabbar da sauransu da su da jahaniya masu musa sufofin Allah subhanahu wataala waɗanda suka taso da abubuwa da yawa na tawili game da sufofin Allah Allah ya ce yana sama ya daidaita bisa al'arshi suka ce ba haka bane Allah yana magana suka ce baya yi abubuwa da yawa suka ta da hasumi da yawa har suka sa aka azabtar da mutane da Imam Ahmad akwai lokacin da dalilin bid'ar jahaniya aka yi wa wato Imam Ahmad duka bulala 160 sai da shekara uku shekara biyu da rabi wata 30 kenan baya ainihin yin komai saboda cutarwa haka nan rafida shi'a kenan sannan akwai abu mutane da ake kira jabriya sannan akwai murji'a sannan qadariya waɗannan guda shida to daga su ne dukkanin firak na batattu kusan mafi yawansu na duniya suka ainihin rassanta a tsawon tarihi gashi nan ana ta tafiya kowanne idan ka bi shi ƙarshe zai koma wa waɗancan Allah ka tsare mu to Allah ta'ala ce mana yi kada ku kasance kamar waɗanda suka rarraba suka saba a junansu bayan hujjoji sun zo musu hujjoji su ne bayanan da manzanninsu suka zo musu da shi a da tafai sannan manzo Allah sama ya zo tabbatar da gaskiyar abin da manzanni suka faɗa kuma ya ƙaryata abin da suka zo da shi na son zuciya Allah ya ce wa ula'ika lahum azaban azim wa'annan azaba mai girma ta tabbata gare su Allah ka tsare mu daga komawa cikin azaba mai girma me amfani rayuwar mutum a duniyar nan ya rayu ɗan wasu kwanaki duka ba za ka in ba kai sa'a ba in ba ma Allah ya baka shekaru da yawa ba kwana 20 ma ba za ka yi ba kwana kawai ba shekara ba sati ba kwana 20 da yawa shekaru da yawa sai ga rayuwar kai ne da zai mana har ba da wata jahannam kai abu mai tsanani Allah ka kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ruhi allati yuqidu alaiha ibn adam juz'un min 70 juz'an min nar jahannam قالوا وإن هذا كافي رسول قال إنها فضلت عليها بسكن وستين جزءا كلها من الحرب يأتي متنا لكي أمفان دائتا أبنية كي ديني أتكين كشي سبعين أمود جهنم فقالت يا رسول الله أكو إتونا تدونية تيما تائسا سيتي تو بند ونن كمان ونن كشي نايو تدونية أكو يكشي ستين دا تارا هو يكشي ذات كمان ونن أكا أزاب جهنم تكي hadisai sun inganta cewa yunwa da kishirwa da suke cikin wutar sun kai zafin wutar macizai da bakin ciki da abubuwa Allah ka dai to kaga lallai ne bawa gode ma Allah akan ni'imar musulunci kuma mu yi hattara mutum ya yi hattara ya shiga taitayin sa kada a yi wasa da addini farko matashiyar karatun Allah ta'ala yana gaya mana cewa idan muka bi alul kitabi za su mai da mu kafirai burinsu kenan su san zama kuma su wutai kuma ya tsaya da wannan amma bi maka da shirar su dawo sun zama wato kamar haka suke gani a duniya saboda garas sai ta tsaya a haka suna yaddara kansu kuma su bari masu imani su tsira wannan bai su ba kuma saboda haka sun sadaukar da komai nasu lokaci da dukiya da alfarma da komai wajen sifar da mutane to marika kawai yawa mu dauka kamar mutum ne ya fada wani gulbi wani babban kogi wani yana tambatsa da mai fi da shi sai ya samu igiya da zaka aka mika masa don a ja shi a fitar da shi to yayi wasa da wannan igiya Allah mai hankali ba zai wasa da wannan igiya ba to hadarin fa yafi wannan domin a in ruwa ne iyakar sa mutum ya haɗiye mutum yana sha yana abin har ya mutu ɗan mintoci kafin ransa ya fita shi wahalar ko to amma wannan wahalar wannan atan da suke neman tsindima mutane a ciki in mutum ya tsindima a ciki kun bai yi sa'a ba ya fito Allah ya fito da shi fa in yadda ne cikin darjan nan har abada babu fita kage nan karamin misali ne akan wancan muna roƙon Allah ta'ala na tsarkin zatin sa da kyawawan sunayen sa ya tsare mana imanin ya tabbatar da mu akan musulunci da imani da zurriyoyin mu ya gafarta mu gabatan mu eh bayanan suna gaba amma dai insha Allah darasin gaba za mu dora yau mata biyo dole mata so dole Allah ya mana afuwa Allah ya dace da mu Allah ya mana afuwa ma subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi